الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بركة مدعوة وأن لنا مثال البركة الجمعة لنا ودتكي ubangiji magwayi da duka kai zabe ta tazanto ita ce rana mafi alkhairi a cikin ranakun sati. Muna roƙon Allah ta'ala ya lulluɓe mu da rahama wannan rana. Bayan haka yau maganar mu ko huɗuban mu tana magana akan tausayin ubangiji magwayi da ɗaukaka. Bayan haka ya kuta lan musulmi ku sani Allah magwayi da ɗaukaka yana cewa a cikin littafinsa dukkan abin da Allah ya bude ma mutane min rahmatin na rahama da tausayinsa fala mumsika laha, to ba wanda ya isa ya rike shi. Dukkan abin da Allah ya rike ma mutane na rahamarsa da tausayinsa, to babu wanda ya isa ya bayar da wannan tausayin ko rahama zuwa ga bayi in ba shi ba. Domin shi Allah shi ne al-aziz magwayi alhakimu kuma gwani a cikin hukuncinsa. Lalle ku sani ya ku bayin Allah, rahama da tausayin Ubangiji a kanmu bawa ba zai iya lissafawa ba. Ni'imomin Ubangiji sun gagari ɗan adam a bisa ya iya lissafe su, waɗanda Allah ta'ala ya yi masa kawai idan ya kalli kansa. To waɗannan ni'imomi sun fi ƙarfin mutum ya iya lissafe su ballantana a ce ya rubuta su. Ubangiji magwayi da ɗaukaka ya hore mana dangin ni'imomi masu tarin yawa. Idan ɗan adam ya dubi kansa zai ga Ubangiji ya hore masa wasu ni'imomi dama gare shi da hagu gare shi. In ya dubi samansa zai ga ni'imar Ubangiji, in ya kalli ƙasa zai ga ni'imar Ubangiji. Lalle rahamar Ubangiji magwayi da ɗaukaka da zai bude ta ga bayinsa su gani da idanuwansu. Lalle haƙiƙa da bawa ya gani ni'imomin Ubangiji cikin kowane abu, kuma wallahi da ya gani ni'imomin Ubangiji a cikin kowane wuri, kuma da ya gani ni'imomin Ubangiji a cikin kowane irin hali da ya samu kansa. Sannan da ya gani imomin Ubangiji a kowane gari da kowane matsayi a kowane zamani. Lalle Ubangiji magwayi da ɗaukaka akwai ni'imar da ya ma bayi, da bayi suna gani da idanunsu da za su fahimci haka. Ubangiji magwayi da ɗaukaka saboda haka ne ya ce dukkan abin da ya rike to babu wanda ya isa ya buɗe shi. Dukkan abin da Ubangiji kuma ya buɗe babu abin wanda ya isa ya rufe shi. Lalle haƙiƙa bawa zai gani da idansa inda yana lura, zai gani da hankalinsa inda yana kallon jikinsa da abin da ke kewaye da shi, da inda yake zaune, da inda yake magana, da wurin da yake a kwance ko a tsaye ko a tafiya. To lalle haƙiƙa da zai duba da ya gani imomin Ubangiji. Dan adam ya kalli kansa da kansa ya gani yadda aka yi masa. Saman sai idan ya duba zai ga sama ce ga yanar ta yi masa lumfa, babu kuma wani gishigiba da aka sanya mata. Haka idan ya duba ƙasa gare shi zai ga ƙasa ga ta nan an shimfiɗa ta iya ganinsa, a wani wurin kuma zai ga ruwa ne ga shi nan Ubangiji ya malalar da shi iya ganin mai kallo. Da saman da ƙasan da ruwan duka an yi shi ne don ɗan adam ya amfana da shi ya ji daɗin bautata ma Allah magwayi da ɗaukaka. Haka ɗan adam idan ya kalli kanshi ya ga yadda Allah ya ƙera kansa, bayan ya ƙera shi ya masa hannuwa guda biyu, ya masa ƙafafuwa guda biyu, ya masa ƙofofin hanci guda biyu, ya masa kunnuwa guda biyu, bayan Ubangiji ya gama halittar ɗan adam sai ya masa ƙofofi guda tara a jikinsa, guda biyar a sama, guda uku a ƙasa, guda huɗu a ƙasa. Ubangiji ya masa ƙofa hanci guda biyu wanda suke saduwa da cikin kansa, ya masa ainihin ƙofar kunnuwa guda biyu wanda suke haɗuwa a cikin kansa, sannan ya masa idanuwa guda biyu wanda suke haɗuwa da kansa. Idan ka haɗa ka ga ka samu guda shida kenan. Waɗannan ƙofofin duka kowanne idan ka dube shi akwai amfaninsa, idanuwa idan ka dube su akwai amfaninsu, kunnuwa idan ka dube su akwai amfaninsu, haka sannan idan ka kalli ainihin hanci shi ma akwai amfaninsa. Dukkaninsu wannan maganganarsu kusan guda ɗaya ce, kuma kowanne daga cikinsu yana fitar da ruwa, amma kowanne a cikinsu ɗanɗanon ruwan da kalarsa ya bambanta da na ɗan uwansa, tare da cewa kuma daga maganganar guda ɗaya suke. Kowane ɗaya daga cikinsu da za a ce babu ruwa a jikinsa, to ɗan adam ba zai iya amfanuwa da shi ba. Haka idan ka duba a ƙasa, Ubangiji ya yi ma mutum ƙofofi guda uku, yi masa ƙofar ainihin azzakarinsa wanda yake fitar da fitsari, daga nan maniyyi yake, daga nan maziyyi yake, sannan yi masa dubura wadda ita ce abin da mutum yake biyan buƙatarsa lokacin da ya gama amfani da abin da ake buƙata a cikin cikinsa. Kowace ƙofa a cikin waɗannan ƙofofi tana fitar da irin samfurin abin da Allah ya ce ta fitar da shi. Da za a toshe guda ɗaya to babu zaman lafiya, dole sai an nemi likita. Haka idan ka duba ƙofar azzakarin ɗan adam ko mazakuntarsa ko matuntakarsa, a nan abaibai guda uku suke fita, fitsari ya fita ta nan, bayan gida ya fi bawali ya fita ta nan, sannan bayan haka maniyyi da maziyyi duk su fita a wajen. Amma idan ka duba kuma kowannensu ɗanɗanansa ya sha bamban da na ɗan'uwansa, kowanne kuma amfaninsa daban da na ɗan'uwansa, kowanne kuma idan ka dube shi yanayinsa da kalarsa ya bambanta da na ɗan'uwansa, tare da cewa daga cikin five guda ɗaya suka fito. Wannan duka ni'ima ce da Allah yake ma bayi don su gane cewa akwai shi, kuma su ji tsoronsa, kuma su kiyaye dokokinsa. Haka ɗan adam idan ya kalli cikinsa zai sha mamaki, in ya kalli yadda Allah ya haɗa ƙasusuwansa zai sha mamaki da jijiyoyin da aka sa a cikin jikinsa. Duka wannan ni'ima ce ta Ubangiji magwayi da ɗaukaka. Allah yake cewa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, wallahi da za ku ci gaba da lissafa ni'imomin da Allah ya yi maku ba za ku iya ƙididdigewa ba. Ya ku taron musulmi, ya ku taron ƴan uwa masu albarka, ku sani cewa Ubangiji magwayi da ɗaukaka ya kasance dangane da Ubangijinsa, wato ya kasance dangane da bawansa mai tausayi ne ko mai jin kansani. A duk lokacin da bawa ya kasance yana biyayya zuwa ga Allah, to a lokacin rahmar Ubangiji kuma tafi kusa da shi. Lallai haƙiƙa Ubangiji magwayi da ɗaukaka ya kasance duk lokacin da bawa ya kasance mai biyayya ne zuwa gare shi, kuma yana mai biyayya zuwa ga annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, yana mai aiki da abin da Allah ya dora masa na wajibi, yana mai aiki da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sunnanta masa, kuma yana hanuwa cikin abin da Allah ya hana shi, yana hanuwa cikin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya hana shi. To lalle haƙiƙa wannan ya cancanci rahmar Ubangiji wanda take mai girma. Ubangiji magwayi da ɗaukaka yana cewa ku yi biyayya zuwa ga Allah, kuma ku yi biyayya zuwa ga manzon Allah, lalle haƙiƙa za a ji kanku kuma za a tausaya muku. A wata ayar Allah yake cewa wannan littafi mun saukar da shi zuwa gare ka mai albarka, littafi ne wanda yake mai albarka, fattabi'uhu, Allah ya ce ka bi wannan littafin, wattaku, sannan ka ji tsoron Allah, ko ku ji tsoron Allah, tabbas haƙiƙa za a ji kanku kuma za a tausaya muku. Ubangiji magwayi da ɗaukaka yake cewa a wata ayar, ku tsaya da sallah, sannan ku ba da zakka, sannan ku yi biyayya zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, tabbas haƙiƙa za a ji kanku. A wata ayar Allah yana cewa lallai haƙiƙa rahmar Ubangiji tana kusa ga waɗanda suke masu kyautatawa, waɗanda suke yi ihsani. Dukan waɗannan ayoyi suna nuna darajar Ubangiji, suna nuna yadda Ubangiji magwayi da ɗaukaka yake jin tausayin bayinsa, yadda yake matso masu da rahama. Sai dai kash, wannan duk abin da Allah ke gaya mana bai sanya jikinmu ya sanyi ba, muka bi Allah da takawa. Ku duba Ubangiji magwayi da ɗaukaka yake cewa ku tsaya da sallah. Idan ka duba nawa ne yake tsaye da sallar a yau, in an ce tsaye da sallah ana nufin kawo ta a bisa rukunnanta, da yin ta a bisa lokaci, sannan kuma da kiyaye dukkan abin da aka ce a kiyaye a ciki. Yau mutum nawa ne yake tsaye da sallah? da yawa sun waye gari ba su iya sallar ba, da yawa sun waye gari in suna wani aiki to ba su ga lokacin sallah sai sun gama, da yawa sun waye gari wasu rukunan sallar da ka'idojin sallar duk ba sani ba, aka bai da sallar kawai ana zuwa ne ana yi saboda kawai kar mutum ya dauka cewa in ya mutu ya dauka cewa mutane ba za su sallace shi ba. To dubi zakka abinda Allah ya dora mana a cikin dukkan abinda Allah ya wajabta mana na zakka, dubi yadda mutane a yau suka tozartar da haƙƙin Allah saboda dokokin Allah babu mai gadi su. Dubi zakka kawai abinda aka ce ka bayar a cikin dabbobi, aka ce idan laƙumi ne sai ya kai guda biyar, kuma in ka tashi ma ba laƙumi ɗaya za ka bayar ba, akuya za ka bayar, in ya kai guda goma nan ma za ka ba da awaki biyu, in ya kai goma sha biyar awaki uku, in ya kai ashirin a nan ne, ya kai ashirin da biyar a nan ne za ka ba da laƙumi guda ɗaya. Idan kuwa tumaki da awaki ne aka ce sai sun kai talatin da wani abu. Haka idan amfani ne na gona aka ce idan kai ne ka shayar za ka ba da ɗaya bisa ashirin, idan kuwa ruwan sama ne za a ba da ɗaya bisa goma, idan dukiya ce ba za ka fitar da zakarta ba ɗaya bisa arba'in aka ce ka fitar. Amma ka duba rayuwarmu ta yau cikin wata irin ƙasa da muke rayuwa, a ce dukkan abin da mutum ya samu a shekara zai baiwa gwamnati 15%, ana tafiya ana tafiya ma ana ƙara masa, ana tafiya ana ƙara masa, har za a kai zai ba da 25% a cikin abin da ya mallaka a shekara. Amma zakkar Ubangiji duk abin da ka mallaka na dukiya ko ya kai miliyan biliyan dubu, abin da ake nema ka bayar shi ne ka raba shi kashi 40 ka ba da kashi ɗaya. Amma ka duba dokar demokradiyya, dokoki da mutanen da suka kasa baiwa tsaro ga mutane, dokoki da mutane suka sakkafa ma mutane, waɗannan masu mulkin suka kasa ba mutane tsaro, sun kafa sa ba su ruwan sha, ba maganan magani ko ilimi ake yi ba, a tsaron lafiyar ɗan adam ma sun kasa yi. A baya suka cika kunnuwanmu da surutu akan janye tallafin man fetur, wasu da yawa daga cikin malamai da kyakkyawan niyya da kyakkyawan manufa suka taimaki gwamnati wajen yaɗa maganganu akan cewa daidai ne a cire tallafin mai. Amma tunda aka cire tallafin, menene ya faru ga 'yan ƙasa? Babu abin da ya faru a tare da su sai azaba da wulakanci da cin mutunci da fatara da musiba da tsiya irin wanda ɗan Najeriya bai taɓa tunani ba. Kwatsam ana tafiya kuma kwatsam sai aka ce to ga kuma haraji ya fito. Gashi kuma wasu daga cikin masu analisis akan abun suna ta kaɗa mu abun ƙararrawa cewa abun ba zai cutar ba, a yi dama ɗan ƙasa ya kamata ya fitar da haraji. Lallai hakika haraji ba ma cewa bai halatta ɗan ƙasa ya fitar ba, amma kuma ina ainihin zakkar da Allah ya ɗora ma musulmi, shin suna fitarwa? Wane ne zai zama custodian ɗin ta ya sa kula a kanta domin Allah ya ji kanmu? Amma kaga dokokinsu a yau sai zanto ma ba 'yan ƙasa ba ne za su yi controlling ɗin harkokin wannan harajin da za a cire ma mutane, a waɗansu mutane ne wanda ba mu da alaƙa da su ta kusa ko ta nesa, wasu mutane ne waɗanda ba mu da alaƙa da su in ba alaƙa ta ƙiyayya ba, ta ya za su jefa mu cikin fitina? Su ne aka gayyato daga wani wuri, su ne za su sa idanu akan account ɗin mutane, yayin da ka je ka ba da harajin ka fitar da harajin ka, to su ne za su sa idanu akan dukiyarka. In ka fitar daidai to in baka fitar ba kuma a kira ka tambaye ka. Amma na Allah ɗaya bisa 40 ne, amma mutane ba sa iya fitarwa, ɗaya bisa 40. Wannan kuma 15, ku duba bambancin na Allah yana da mataki baya ƙaruwa, ɗaya bisa 40 ɗin nan shi ne ake bukata. In noma ne ko nawa ka samu, ɗaya bisa 10 nan ko ɗaya bisa 20 shi ake bukata. Amma nan suka ce kana tafiya yana ƙaruwa, abin mamaki ga al'amarin Najeriya. Za ka iske menene ake ma al'umma, kuma ya ake so a yi ga wannan al'umma? Duk arzikin da muke da shi da mineral resources ɗin da kuɗin da ake fitarwa, yau an waye gari gabar da yamma kudu da arewa ba abinda kake gani a cikin kasan mu sai talauci da musiba talauci da rashin lafiya da annoba saboda haka dole mutane su tashi su fadaka tunda ya zama dole a yi siyasa to dole mutane su mammanta da wani fatin siyasa su tsaya su kalli wane ne mutumin kwarai wanda zai yi magana akan haƙƙinsu wanda alal aqalli zai yi magana koda magana sama minority ce wanda zai yi magana ya zanto cewa ya wakilci al'ummar su ba mutumin da kawai za a zabe shi bai dauki mulki a matsayin gwangwajewa ba mutumin da in an zabe shi ba haka kawai zai je ya zauna ya tattara kudi yana tara ma ƴaƴansa mutum yana tara dukiyar da shi da kansa ya sani inda za a bar shi shekara 300 a nan gaba ba zai iya cinye dukiyar da ke gare shi ba a waɗanda wai kamata mutane su zaɓa tunda ya zama dole sai an demokradiyya dole mutane su manta da fatin siyasa dole ne wannan ya zama dole saboda abinda kowa yake ji a cikinsa fitintinu ne ga sunan ɗaya bayan ɗaya yau da a ce ma an kare lafiyar al'umma a ce an kare dukiyarsu a ce an kare mutuncinsu to wannan ka iya cewa to babu wani abu sai a yi ta tafiya yakin ruwa ya ci sakaina amma makarantunmu a lalace asibitoci a lalace hanyoyi sun zama su ne kaburrukan mutane da ake tafiya waɗansu wurare a cikin garuruwanmu a yau ba za ka iya tafiya ba sai dai ka hau jirgin sama waɗannan al'ummar idan ka ce ina kudin man fetur ɗin ina kudin tallafi da aka janye ina kudin mineral resources da ake cirewa idan harajin da ake manya-manyan kamfanoni suke biya sannan kuma bayan haka ga harajin ƴan ƙasa ka duba abinda gwamnati ta sa transaction kawai da za ka yi a bankinka duk transaction idan ka yi kai a cire maka sannan ita ma banki ta cire sannan wanda ka tura ma wa ma a cire sannan ka duba wannan kwantin USD USSD din nan ko so nawa ka yi sai an cire naira 5 a ciki ko so nawa wannan wani irin rashin hankali ne a bisa ka'ida in kai so ɗaya aka janye an ya isa amma in za ka yi so 1000 sai kuma an cire wannan kamashin so 2 duk ba wanda ke sa idanu a kan wannan wanda haƙƙi ne na 'yan majalisu su yi magana a kan wannan amma kowa ya yi shiru saboda kowa shi ma ana rabawa a bashi bawan Allah mai za ka samu a duniya duk abin da ka samu ka sani wanda ya samu da yawa to ba akwai hisabi da yawa a kansa wanda ya samu kaɗan ka sani hisabinsa zai zama mai kaɗan kuma mai kake nema a duniya bayan ka haura shekara 60 shekara 60 duk wanda ya shekara 60 a duniya an gama masa uzuri a kowane lokaci ya mutu ba abin mamaki bane hatta a dokokin turawan dokokin faransa kafin su yi amendment duk wanda ya kai shekara 60 suka ce halal ne ma a kashe shi da allura ko da bai mutu ba domin ya riga ya wuce lokacin da zai amfanar da mutane to wannan shine ƴan uwa musulmi dole ne ubangiji mabuwayi da daukaka yana da rahama da kuma tausayi amma da sharadin idan bayi sun kiyaye dokokinsa idan bayi sun bi dokar ubangiji mabuwayi da daukaka kuma suka bi sunnan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka dole zamu tashi tsaye mu yaki waɗannan waɗanda al'amarin su babu gyara a ciki sai barna a yake su da ƙuri'a kowa ya tashi ya sabunta ƙuri'arsa idan zaɓe ya zo kowa ya tashi ya fita ya zaɓe kuma wancan slogan din dole a dawo da shi a kasa a tsare a raka ba mu yarda ba wani wanda gwamnatin ma ta yi faɗa da shi ba ta iya bashi albashi abin mamaki ga malaman jami'o irin mu ko su ne waɗanda gwamnati take amfani da su abun mamaki ga manya-manyan malaman jami'o'i daktoci da profesoci da manya-manyan jami'an tsaro in ka ɗauka ka ce ƙananan na ƙasa saboda su manya-manyan suna can a cikin AC amma ka ga malaman jami'o'in nan wallahi da su ake amfani a canza figures kuma ka duba rigimar da ake yi da su a yau yau shekara 3 kenan ana rigima har yau ba abin da aka amfana musu amma gobe idan siyasa ta zo kuma su za a yi amfani da su sannan yan sanda yan kanana su suka fi kowa shan wahala. Nace yan kanana masu kalaben mukami su ne ke shan rana, su ne ba sa iya dinka kakinsu sai dai su dinka da kudinsu. Su ne waɗanda za ka iske matansu a zaune a rana suna ta toya kosai da gurasa da komai don su ɗauki ɗawainiyar ƴaƴansu su yi karatu. Haka ƙananan sojoji idan ka dube su, su ne suka fi kowa shan wahala, su ne target. Duk inda ake fitina su za a tura, amma su ne za su zo su ba waɗannan malaman jami'o'in kariya a kewaye wuri a ce ba wanda ya isin shiga. A canza alƙaluman zaɓe, dole wannan abin idan muna so mu ga alkhairi sai mun canza shi. Ku fita daga ra'ayin cewa wane siyasa kaza, a daina maganarta. Wane ne mutumin kwarai wanda zai wakilci al'umma? Wannan shi ake nema a cikin wannan ƙasar tamu. Ka duba jaridu na satin da ya wuce, Daily Trust ta ce idan ka ɗauki 'yan Najeriya ka kasa su kashi 80 na 'yan Najeriya, dukkaninsu in ka bi su ɗaya bayan ɗaya waɗannan kashi 80 ɗin ya kamata a ce suna a cikin me, suna a cikin fursuna. Saboda aikinsu duk akwai son zuciya da ha'inci da munafunci da almundahala a ciki. Kashi 80 a kasuwa ne ko a cikin aikin gwamnati ko a cikin me yace idan ka ɗauka kashi 80 na 'yan Najeriya, to duk wanda ka bincike shi za ka iske cewa kamata ya yi a ce an kai shi gidan maza ya zauna a can a nema hukunci. Saboda corruption ya shiga ko'ina da ko'ina. Saboda haka mu sani cewa Ubangiji yana yi mana sassauci. Rahamar Ubangiji ne ya tsaye da ƙasar, amma ba don rahamarsa ba, wallahi da yanzu wani abu ne ake ciki. Dubiyar da Sudan take a yau, dubiyar da Libya take a yau, dubiyar da Iraqi take a yau, dubiyar da Syria, dubiyar da Yemen take a yau. Wallahi lalacewar da suka yi ta ɓangaren corruption bai kai lalacewar da muka yi ba, bai ɗauki 1-10 ba. Amma yau ka duba abin da ke faruwa a Sudan, sama da mutum miliyan 9 suna fama da yunwa, sama da mutum miliyan 7 suna a sansanin 'yan gudun hijira, an tarwatsa su. Wallahi rahamar Ubangiji ce ta tsaye da wannan ƙasar. Amma ɓarnar da ake yi ya kai level ɗin da abin da ya samu waɗancan mu ma ya same mu. To amma ba san hikima ba. Ubangiji yana da hikima, yana da tausayi. Wataƙila wata hikima ce daban wanda ba wanda ya sani da ya zaunar da ƙasa a cikin aminci. Duk inda aka ba mutum ƙoƙari yake ya ha'inci, duk inda aka ba mutum ƙoƙari yake ɗauki abin da ba nashi ba. Ya ku bayan Allah ku sani cewa ni'imar Ubangiji da ya ni'imta a kan bayinmu, Ubangiji a kan bayinsa, Ubangiji ya ambace ta da suna iri-iri. Kaga ya ambaci ruwan sama ya ce rahama ce. Allah ta'ala ke cewa shi ne Ubangiji guda ɗaya wanda ya aiko da iska, bushiran tana mai bushara baina ya dai rahmatihi, cewa a gaba akwai rahamar Ubangiji. Menene rahama a nan gurin? Ana nufin ruwan da ke sauka daga sama. Shi yasa Allah ya ce wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, duk abinda ake muku alkawari na arziki daga sama yake. Shi ne Allah yana saukar da ruwan sama, daga nan ne arzikin bayi yake samuwa. Shi yasa sai Allah ya ci kira shi da rahama. Ubangiji magwayi da ɗaukaka ya ambaci arziki na tausayi da ya sanya mata ga iyayensa, sai ya ambace shi da cewa rahamar Ubangiji ce yake sanya ta a cikin bayansa waɗanda ya zaɓa. Bayan Allah da Allah ya zaɓa su ne ke jin tausan iyayensu, su ne ke jin tausan tsofaffin unguwarsu, su ne idan sun fito layi suke jin tausayin duk wanda ya kamata a ji tausayinsa. Wannan tausayi ne da Allah ya sai sawa a cikin zukatan bayi. Allah ya ce wa imma tughridanna anhum ibtigaa rahmatin min rabbik, tayi watakila kana tare da iyayenka ko makusantanka za ka tafi neman wani arziki daga cikin arzikin da Allah ya baka na ci da sha. Fa qul lakum qawlan maysura, to ka gaya musu magana mai sauki ta lalama. Ubangiji ya ambaci littafinsa Alqur'ani ya ce masa sunansa rahama. Allah ta'ala yake cewa wa anzalna alayka alkitab, mun saukar maka da wannan Alqur'ani. Sai Allah ya ce tibyanan likulli shay'in, yana bayani akan dukkan komai shi Alqur'ani. Wa hudan, kuma shiriya ne. Wa rahma, sannan tausayi ne Allah yake jin kan mutane. kada koma kiyama bayin su ce ya ubangiji ai baka saukan mana da dokoki ba laula arsalta ilaina rasulan falattabi ayatika min qabli an nadilla wa nakhza a ubangiji ya aiko manzanni kuma ya ba su littafi rusulan mubashirina wa munzirina li alla yakuna lin nasi ala allahi hujjatun ba'da rasul ubangiji ya aiko manzanni kuma ya ba su littafi wannan littafi na karshe shine alqur'ani duk abin da kake nema na shiriyar duniya da lahira akwai a cikin alqur'ani sai Allah ya ce wa bushra kuma shi alqur'ani bushara ne lil muslimina ga waɗanda suke musulmai duk waɗanda suke musulmai to ani masu albishir da cewa akwai aljanna a tattare da su ga wanda ya kyautata aikin sa ubangiji ya ambaci aljanna ya kira ta da suna rahama ita ce mafi girman rahamar da Allah ta'ala ya halitta domin bayin sa waɗanda suke salihan bayi Allah ya ce wa ammal ladina bayyadat wujuhuhum amma kaga waɗanda in an tashi kiyama fuskokin su suka yi fari tas fa bi rahmatillahi to wannan suna cikin rahmar ubangiji hum fiha khaliduna wa suna abin qaddara madawama a ciki a wata ayar Allah ya ce yudkhilu man yasha'u fi rahmati ubangiji yana shigar da wanda yake so a cikin rahmarsa azzalimai kuma ubangiji yayi musu tattalin azaba wanda take mai ragadi ya kutaren ƴan uwana musulmi ya kutaren musulmi masu albarka babban malami Ibn al-Qayyim yana faɗa dangane da fadin Allah ta'ala ayat da muka karanta a farko ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha Ibn al-Qayyim yake cewa ya kai bawan Allah duba ka gani ma fil wujudi abinda duk idan ka yake iya kaimawa duba saka kalle shi zaka ga asari rahmatillah zaka ga alamar tausayin ubangiji da kuma jin kansa cikin kowane abu idan ka yi duba a kebe ko a hade akwai alamar da ke nuna tausayi da rahmar ubangiji sai Ibn al-Qayyim yake cewa da rahmar sa ce ubangiji ya aiko mana wannan manzo wanda yake mai girman daraja wanda Allah ya masa kirari da cewa azizun alaihi ma anittum harisun alaikum yana tsananta masa abinda duk zai wahalar da wannan al'umma manzon Allah baya son sa dukkan abinda zai wahalar da musulmi manzon Allah baya son sa shi yasa ba tauba shi zabin abaibai guda biyu ba sai ya duba wanda yafi saukin sai ya zaba ma al'umma sa sallallahu alaihi wasallam Allah ya masa kirari ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin mun aiko ka ne don ka zanto tausayi ga al'umma shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin sai yake cewa ku zanto masu bushara ba masu kore mutane ba ku zanto masu saukakawa ba masu tsanantawa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya masa kwalliya da cewa fa bima rahmatin min Allah lanta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik saboda tausayi da Allah yake ji ma al'umman nan sai Allah ya sanya ka kazanto mai saukin hali magana ta kazanto mai sauki baka da kaushin hali baka da busasshiyar zuciya zuciyarka mai sauki ce ya kai wannan annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa in zai tura sojoji zai ce yassiru wala tu'siru ku yi bushara ku sassauta ma mutane kar ku tsananta musu bashiru wala tunafiru kuma mutane bushara kada ku kola mutane shi yasa wannan addinin sauki gare shi ma ja'alallahu lakum fid din min hajar ma ja'alallahu Allah bai sanya ba fid din min harajin wani kunci da tsanani a cikin wannan addini duk wanda ka ga yana wahalar da shi kansa a cikin wannan addini to bai gane addinin bane ba ubangiji magwayi da daukaka yake cewa addini ne mai sauki shi yasa sai malam yake cewa to yana daga cikin rahmar ubangiji da ya aiko wannan manzon ya zanto mai sauki ya zanto kwaɗayinsa shine mutane su kwaɗaita aljanna yake kiran mutane zuwa gare ta sai malam yake cewa sannan yana daga tausayin ubangiji ya saukan mana da wannan littafi na alqur'ani a cikin alqur'ani ubangiji magwayi da daukaka ya ce yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra Allah yana nufin sauki baya nufin tsanani wannan littafi shine ke dauke da dukkan abin da kake tunani na sauki da saukakawa ba a taba yin wani addini mai saukin musulunci ba ka duba sallah ita ce ake yi so biyar haka ce in baka lafiya kayi ta a zaune, in ba za ka iya zaunawa ba kayi ta a kwance, in a kwancen ma ba za ka iya yi ba kayi ta a imani. Haka ce idan kana kan balaguro duk wanda take da rakawa hudu an yi discount an mai da ita rakawa biyu. Haka ce an halatta maka kuma ka hada azhar da la'asar, idan ka tashi kai ta tafiya bayan kai sallar asuba kar ka tsaya sai rana ta kusa faduwa, wannan shi ake kira jam'u ta'khiri, sai ka dau azhar ka kai ta ƙarshen lokacin sallar la'asar. In ka tashi kuma maimakon kai rakawa takwas azhar da la'asar sai aka ce kai hudu, daga nan ka tashi kai ta tafiyar ka. In ka ga dama in dai addini ne ko sallar ba wani abu ba, to ba za ta tsaye da kai ba, ya halatta har karfe 10:11 kana tafiya. Idan ka tsaya sai ka yi jam'i ka ɗauko magariba ka kawo ta ƙarshen lokacin sallar isha'i. Idan ka tashi kuma isha'i kai raka'a biyu, sannan magariba ka yi ta raka'a uku. Kaga wannan duka sauki ne, shi yasa yake yuridullahu bikumul yusra. Idan ka tashi da tsananin sanyi kana tsoron in ka taba ruwa za ka mutu, aka ce ka yi taimama. Idan rana ta fito ka samu ruwa sai ka yi wanka, ko ba za ka rama waccan sallar ba. Haka duk abin da ka sani aka ce Ubangiji ya sanya tausayinsa da rahamarsa. Dauki zakka da muka yi bayani, ɗaya bisa 40 aka ce mutum ya bayar, kuma shi ma aka ce sai ya kai nisabi. In ya kai nisabin ma aka ce sai ya shekara. Amma ku tanta shi da duk sauran dokoki da izin da muke da su a duniya, tsare-tsare na capitalism da socialism da waye da waye, duk da za ka ambata za ka iske akwai nau'i na musguna ma ɗan adam da cin zarafinsa. Amma addinin musulunci sauki gare shi, amma tare da haka kuma wani yana sukan musulunci. Ka duba mutum in ya sata aka ce a yanke hannunsa, a haka ne mutane suke ganin wannan aido kan ba ta dace da zamani ba. Amma kuma suna kallo dokokin nasu, kuma suka halatta wanda ya kashe wani suka ce shi ba za a kashe shi ba sai dai a yi masa life in prison. Wani irin doka ce? Ba doka ba ce daga Allah. Hannun yana da sauki ne da tsada, shi hannun wannan aka ce idan kai masa ta'addanci haka kawai wani ya zo ya guntune maka hannu, aka ce zai baka laƙumi 50 zai baka. Musulunci ne ya tsara wannan. Duk abin da yake guda biyu a jikin ɗan adam, in ka cire guda ɗaya to za ka ba shi rabin diya ne. Rabin diya shi ne laƙumi 50. Idan kuwa guda ɗaya ne a jikinsa ka cire, to ko ya mutu ko bai mutu ba za ka ba shi diya kamila. Ido ɗaya in ka cire laƙumi 50, hannu ɗaya in ka cire laƙumi 50, ƙafa ɗaya laƙumi 50, haka za a tilasta maka sai ka biya. Idan ka cire al'auran mutum ko mace, irin matan nan da ke ta kashe mutane a yanzu haka kawai ta ɗauka ta buga wa mutum, ba sai ta kashe ka ba, in ta yanke al'auran ta yadda ba za ta ƙara amfani ba, diya kamila za ta biya. Wannan addini shi ne za ka ce babarik addini. Me yasa aka ce in ya sata a cire shi saboda ya zama mahaici? Shi yasa wani malami al-mu'arri yake cewa yadun bi khamsu ma'inun qut'at ma baluha nisfu dinarun tanaqudu Allah ma lana illa sukutu lahu wa nasta'idu bi maulana min an-nar. Yake cewa hannu a ce in ya sata za a yanke shi, amma in wani ya masa ta'addanci kuma za a ce a bashi rabin diya. Wai can ya ga in hannun ya saci rubu'ud dinar, misali yau ya saci naira dubu miliyan 14 da wani abu ko miliyan 15, aka ce to za a yanke hannu. Amma in haka kawai wani ya zo a garin alkali, kasuwar garin alkali ko wani wuri ana abin nan, kawai ya zaro addasa mai kaifi ya cire hannu, aka ce nan kuma zai ba da rabin diya laƙumi 50 zai bayar. Sai ce kai wani wace irin doka ce haka? A can an ce a yanke shi in ya saci rubu dinar, a nan an ce in an masa ta'addanci a bashi rabin diya, sai kansa ya kulle. Irin yanzu kan 'yan demokuraɗiyya ya kulle in an ce su shari'a, sai shari'ar ta tsaya a kan talaka kawai. Sai wani malami ya bashi amsa ya ce al-yad azizatun ma damat aminatun falamma khanat halat. Yace shi hannu yana da daraja da kima, amma in ya zanto amintacce ne
in ya ganto amintacce ne baya sata to in an yanke shi ba sai an saye shi da tsada amma inda ya ganto maha'inci in an aje kaya zai sata halat sai zama wulakantacce bai da wata daraja in an kwashi kawai an yanke shi ba da wani abu wannan shine addinin musulunci da yanzu ba masu kuma ita ce shari'ar da yanzu kowa a baki zai ce yana son shari'a amma bai san ya gyara a inda kake akwai shari'a karka da ka samu dama mai kai kowa zai iya yi a cikin gidanka mai kake yi daga nan ne shari'ar take tashi sai ta sama yo ai duk wannan kazantar da muke gani mutum ya ɗebi kudi mun je Cairo Azhar aka nuna mana wani estate aka ce ne ɗan Najeriya wani ya ce to ai irin waɗannan sun fi gudanarwa na ɗan Najeriya mutum zai je nan ya ɗebi kudi ya je Ghana ya gina kamfani kuma ka sani a garinku shi lokacin kafin demokradiyya baya da komai wani zai je Niger ya gina kamfani wani zai je ina ne ya gina kamfani duk wannan abin ya faru saboda mai tarbiyyar mutum daga gida aka lalata saboda haka dole idan mutane suna so su zauna lafiya wallahi dole sai sun tashi tsaye idan zafi ya zo su manta da wace siyasa ce wannan kawai wane ne mutumin kirki a cikin kowace siyasa wanda ake da kyakkyawan zaton cewa ba zai haɗinci mutane ba ubangiji mabuwayi da ɗaukaka saboda tausayinsa ya saukar da wannan littafi da kuma waɗannan dokoki sai Ibn al-Qayyim ya ce da wannan littafi ne ubangiji ya fitar da mu daga jahilci da muke cikinsa sannan ya shiryar da mu daga ɓata ga muna ɓatattu sai Allah ya kawo hasken alqur'ani ga muna jahilai sai Allah ya kawo hasken qur'ani ga hasken qur'ani ne dan adam idan ka kalli musulmi ka kalli wanda ba musulmi ba kake gane wannan akwai haske a tattare da shi domin in yayi bayan gida zai je ya tsugunna bayan ya share kuma ya sa ruwa amma wanda ba musulmi ba zai je fitsari da hannunsa zai kama ya goge fitsarin ya ci gaba da tafiya abunsa janaba za ta same shi baya da tunanin yayi wanka sai idan lokacin zuwan kansa yayi a wasu lokuta ma tawul zai mofi kawai ya mofi jikinsa ya fito da addini da wannan alqur'anin ne Allah ya fitar da mu daga wannan jahilci zuwa ga abin da yake haske ya shiryar da mu daga bata da hallaka da muke ciki sai ubangiji ya kawo mana shiriya sannan ubangiji ya bude mana idanunmu akan wata makanta da ta samu waɗanda ba mu ba ubangiji ya shiryar da mu akan abin da yake shine daidai a bisa abin da yake ba daidai ba ubangiji magwayi da ɗaukaka da rahamarsa ne ya sanar da mu sunayensa da siffofinsa da ayyukansa wanda da su ne ɗan adam ke kallo sai ya gane cewa akwai wata duniya bayan wannan duniya sunan Allah idan ka karanta aka ce alqaharu marinjayi wannan zai sa ka ji tsoron cewa wannan wanda ake maganar nan mai wannan sunan ya fi ƙarfinka da siffofinsa ne almuhaimin aka ce mai babake ne ko ina yana nan wannan da irin waɗannan siffofi ne bawa zai gane cewa shi ba kowa ba ne ba face da Allah sannan da ayyukansa waɗanda suke a kullum yau a ɗaukaka wannan gobe a kayar da wannan yau wannan ya mutu gobe an haifi wannan yau wannan shi ne shugaba jini kuma sai ya ga ana yi yau a ne masa jiniya gata kuma sai a gansa yana tafiya a ƙasa babu kowa a tattare da shi wannan duka aikin ubangiji ne to da wannan ne bayi ke kallo sai su gane cewa lalle Allah mai tausayi ne da wannan ne wannan littafi Ibn al-Qayyim yake cewa da shi ne ubangiji ya sanar da mu shi ne Allah shi ne kuma majibincin al'amarinmu da rahamar ubangiji ne Allah ya turo wannan littafi ko saukar da wannan littafi sai muka san abin da gaba mu sani ba duk wannan teorin da kake ji na halittar dan adam duka an same shi daga qur'ani ubangiji magwayi da ɗaukaka a cikin alqur'ani duk yayi bayani filla filla malai yace da wannan littafi ne ubangiji ya shiryar da mu zuwa ga abin da zai amfane mu a cikin addinin mu da kuma duniyar mu da rahamar ubangiji ne Allah yake fitar da rana da wata da rahamar ubangiji ne Allah yake sanya dare da kuma yini sannan rahamar ubangiji ne ta sa ya shimfiɗa ƙasa ga ta nan iya ganinka ubangiji ya shimfiɗa ta bayan ya shimfiɗa ta ya sanya ta tabbatacciya bayan ya sanya ta tabbatacciya ya sanya ta wurin kai kawo ga bayi da rana sannan ya sanya ta ita wannan ƙasa ta zanto sutura ga waɗanda suke matattu. Rayayyun Yusuf ta su nema matattu kuma idan sun mutu a binne su a cikin ƙasar. Wannan duka rahamar Ubangiji ne. Da rahamar Ubangiji ne ta yadda gajimarai, waɗannan gajimarai sai suka saukar da ruwa. Da rahamar Ubangiji ne Allah ya suke sanyawa, ka ɗauki ƙwaya ka je ka shuka guda ɗaya, idan ta tashi fitowa sai ta fitar da zangarniya. Da rahamar Ubangiji ne Ubangiji yake sanya ƙwayar sai ta zama abinci. Da rahamar Ubangiji ne Allah ya fitar da gonakai da garake inda dabbobi za su sha ruwa su kiwo. Da rahamar Ubangiji ne Allah ya sauƙaƙe mana wasu dabbobi wanda suke ba za mu iya mallaka su ba in ba da horewa Allah ba. Allah ya hore mana doki, Allah ya hore mana ainihin raƙumi, Allah ya hore mana dabbobin ni'ima. Sannan Ubangiji ya ƙasƙantar da su zuwa gare mu don mu hau su ɗauki kayanmu, sannan mu ci idan mun yanka su, sannan mu fitar da wani abu daga jikinsu ya zanto mai amfani. Wannan duka rahamar Ubangiji ne. Ibn al-Qayyim ya ce da rahamar Ubangiji ne Allah ya sanya ta tsakanin bayi, bayi suke jin tausayin junansu. Haka idan ka duba dukkan al'amura da Ubangiji ya halitta a bayan ƙasa, kiyashi ne ko kyankyaso ko cinnaka ko sauro, dukkaninsu idan ka duba rahamar Ubangiji ta haɗe su ga baki ɗaya. Wannan rahamar da Allah ya yi kuma ya siffanta kansa da cewa shi mai rahama ne kuma mai jin kai, wannan shi yasa Ubangiji ya sare su zuwa gabayinsa. Yana daga cikin rahamar Ubangiji mabuwayi da ɗaukaka wanda ya wasa'a ta zuwa gabayinsa. Ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya buɗe idanun mutane, Ubangiji ya sanya masu zaman lafiya da kwanciya hankali a wasu lokuta, lokacin da suka bi Allah da takawa. Sannan ku sani ya ku bayin Allah, Ibn al-Qayyim ya ce sannan duk lokacin da Allah ya buɗe rahamarsa zuwa gabayinsa to babu wanda ya isa ya rufe ta. Yanzu duk wannan abin da muke ciki a ƙasar nan, idan ka duba tausayin Ubangiji ne, rahamar Ubangiji ne ta sa muke zaune lafiya. Amma duk abin da ke sa fushin Allah ya tabbata a kanmu in ba da rahamarsa ba, wallahi ya tabbata ka samu jinjiri ka kashe shi. Saboda ka samu mulki ko ka samu kuɗi, ka samu mace a cikin gidan mijinka, ka ɗauke ta ka kai ta jeji, kai mata fyaɗe, ka karɓi kuɗi kuma ka kashe ta, in ba da rahamar Ubangiji ne mai kuke tsammani? Sannan ku dubi tausayin Ubangiji da ya mana, yadda a tare da haka kuma kullum shi ɗan Najeriya duk inda aka juya sai ka ga dai yana nan dai. Alhamdulillahi, ana dai ta tafiya, ana dai ta tafiya. Wannan duka rahamar Ubangiji. A yi fito ta nan, a fito ta nan, a gallaza ta nan, amma dai za ka iske dai yana nan, mai mugunta ya yi mugunta, wanda bai jin bari ya yi duk abin da ya gama, ya yi ya gama sai ya bar ƙasar haka. Wannan duka tausayi ne na Ubangiji. Saboda haka ku sani duk lokacin da Allah ya riƙe kuma wannan rahama, to babu wanda zai iya bayar da ita. Saboda haka ne sai Ibn al-Qayyim yake cewa to idan mun san haka, ashe babu sauran tsoron ka ji tsoron wani, kuma babu sauran ka yi fatan wani abu zuwa ga wani, sannan babu sauran ka tsoraci wani cikin cewa zai tafiyar da rayuwarka, sannan baka tsoro ka yi tunanin cewa wani zai amfane ka da wani abu. A duk abin da kaga ka samu, wannan ganin damar Allah ne. Duk abin da kaga ka rasa, to wannan Allah bai hukunta cewa zai same ka ba, don ya ce ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha. Abinda duk Allah subhanahu wa ta'ala ya bude zuwa ga bayinsa, ba wanda ya isa ya rike. Duk abinda kuma ya rike bai bayar ba, to ba wanda ya isa ya bayar da wannan abu. Saboda haka ya ku bayan Allah, mu ji tsoron Allah, mu tuna cewa al'amuran mu wallahi suna ga littafin Allah da sunnar Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. Duk mutumin da yake so ya ga daidai, to dole ne ya kamanta daidai. Duk mutumin da bai kamanta daidai ba, to akwai lokacin da yana kallo kuma bai isa ya daidan ba. Duk mutumin da ya abin da yake so, to ya jira akwai lokacin da za a yi yadda ake so da shi. Ibn al-Qayyim yake cewa saboda haka sai ya zanto bayi ba su da shamaki tsakaninsu da Ubangijinsu. Ba a buƙatar wani ya tsaya maka tsakaninka da Allah. A ƙofar Allah a buɗe take, kuma tana tabbatuwa ne akan biyayyarka zuwa ga Allah tare da ikilasi, kyautata niyya, da fatan Ubangiji magwayi da daukaka ya tabbatar maka abin da shine rabanka, saboda haka karka ji tsoron kowa, karka yi fatan wani abu ga kowa, karka ji shakka kowa, ka tsarkake niyyarka ka tsaya zuwa ga Allah don abin da Allah ya baka ba wanda ya isa ya kalbe shi, abin da bai baka ba ko ba wanda ya isa ya baka. Ya ku taron musulmi, ku sani aya ce guda daya wanda Ubangiji magwayi da daukaka ya yi mana bayani. ما يبتغ الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. ولا نقول الله تعالى كيف تعيكم الله كزونك ملافية الله كزونك كسم ملافية الله كأذر تامو جوال أن الزاس جتهم الزاس جتوسيم. يا الله كذلك بايك دبلكي قدك وان ديك ما هاي انشي وان دي چوتت دوان الألومة. Ya Allah ga mu gare ka bayinka ne, ya Ubangiji ka saukar da rahamarka akan mu. Ya Ubangiji mun kasa duk kofofi sun kulle, Allah ka kawo mana zaman lafiya, Allah ka amintar da mu. Duk waɗanda ke buƙatar su kawo fitina ko tarzoma ko tayar da hankali a cikin wannan ƙasa, ya Ubangiji ka san su, Allah ka maida kaidin su akan su. Bayan Allah ku yawaita salati ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, musamman a wannan rana mai albarka, ranar Juma'a. Allah ya soma da kansa yace inna Allahu malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita rahimta wa barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma man aradana wa arada biladana bi kaydin aw su'in aw makrin فجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزل إذا سهلا. اللهم يسر أمورنا وزدنا ولا تنقصنا وكلنا ولا تكن علينا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا يا رب العالمين. حسبنا الله وكفى، لا ملجا ولا ملجا منك إلا إليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله إن شاء الله.